Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najer za iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya. Masu azumi kuma an isa hurur lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yayin da nahiyar Turai ke ci gaba da kaduwa da kada ƙuri'ar ficewa daga kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya ta yi, ministocin harkokin wajen ƙasashe shida da suka kafa kungiyar ta tarayyar Turai tun asali, wato da Jamus da Faransa da Italiya da Belgium da Luxembourg da kuma Netherlands, sun gana a birnin Berlin jiya Asabar don fito da martani a hukumance. Batun haɗin kan Turai ya gamu da gagarumin cikas, to amma manyan mambobin kungiyar sun ce hakan ba zai haddasa wata mummunar matsala ba. Ya kamata mu yi amfani da wannan zarafin mu kula da nahiyar Turai da makomarta. Wannan na nufin bayan shawarar da Burtaniya ta yanke, ya kamata a fara tattaunawa kan yadda Burtaniya za ta fice. Abinda ministan harkokin wajen Jamus Frank-Walter Steinmeier ya gaya ma manema labarai kenan. Prime Minister Burtaniya David Cameron zai tafi Brussels ranar Talata. Kashi gari sauran mambobin kungiyar ta EU za su yi taro a karon farko ba tare da Burtaniya ba, saboda bambance-bambancen tsakaninsu daidaitawar ba za ta zo da sauki ba, a cewar Tim Oliver na karamar wato na makarantar tattalin arziki ta London ko kuma London School of Economics. Kungiyar Taliban da ke Afghanistan ta ce za ta maida gagarumin martani kan har-haren jiragen saman da Amurka ke ta koma yi mata, sannan ta yi watsi da cewar wai an taɓa tsagaita harin a baya. Sojojin Amurka sun shiga kai har-haren jiragen sama kan Taliban a makon jiya, to amma sun ƙi yin cikakken bayani. Wannan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da shugaba Barack Obama ya faɗaɗa hurumin sojojin Amurka na kai hari kan 'yan Taliban ɗin. Matuƙar hakan zai taimaka a yaƙin da ake yi da Taliban. Tun daga lokacin da aka fara mamaya Amurka ke ta kai hare-hare kan 'yan ƙasarmu, kuma ba ta taɓa tsagaitawa ba, don haka cewa an sake dawowa ne da hare-haren maganar banza ce kawai, a cewar mai magana da yawun Taliban Zabihullah Mujahid. Martani mai tsanani daga Taliban ne zai biyo bayan har-harin jiragen saman da Amurka ke kaiwa, a cewarsa wata takardar bayanin da ya aike ma manema labarai jiya Asabar. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan sanda a Somalia sun ce an kawo ƙarshen afkawar da 'yan ta'adda suka yi a wani otel a Mogadishu, to amma sai da aka kashe mutane aƙalla 15. Ina iya tabbatar muku cewa mamayar otel ɗin ta zo ƙarshe, kuma jami'an tsaronmu sun hallaka maharan. Ana shirin tsaftace otel ɗin kuma nan ba da daɗewa ba. Za mu yi bayanin irin ɓarnar da wannan mummunar mamayar ta janyo, a cewar ministan tsaron Somalia Abdulrazak Umar Muhammad. Ƙungiyar mayakan nan ta Al-Shabaab na ƙirarin kai harin, tare da cewa otel ɗin wuri ne da abinda ta kira jami'an gwamnati 'yan da ke yawon zuwa. 'Yan sanda sun ce 'yan ta'addar sun tayar da bama-baman cikin wata mota a mashigar otel ɗin ne na Naso Hablot da yammacin jiya Asabar, kafin 'yan bindigar suka afka cikin ginin otel ɗin, inda suka yi taɓarin wuta ba ji ba gani, sannan suka yi garkuwa da wasu mutane. 'Yan sanda sun afka otel ɗin suka shiga musayar wuta da 'yan bindigar suka killace su a hawa na ƙarshe. Babban kamfanin nan na makamashi mai suna TransCanada ya maka Amurka a kotu, saboda soke kwangilar bututun mai na Kingston da ta yi. Kamfanin na TransCanada ya ce a biya shi dala biliyan 15 a madadin asarar da ya yi. Tun a watan Janairun da ya gabata, kamfanin ya ce zai kai karar Amurka, to amma sai ya ce zai ɗan dakata ya ga ko za a cimma maslaha. Yanzu kamfanin ya ce an kasa cimma jituwa tsakaninsa da Amurka. Kamfanin na TransCanada ya kai karar Amurka ne ƙarƙashin tanajin dokar yarjejeniyar cinikayyar Amurka ta Arewa, wadda aka kafa don kare kamfanonin waje. Da kamfanin na Kingston zai yi jigilar mai ne daga rijiyoyin mai da ke wato yashin Canada zuwa matatun man Amurka ta mashigar ruwan Mexico. Shugaban Amurka Barack Obama ne ya tsaye da kwantiragin bara. Ya ce ba alheri ba ne ga Amurka ta shiga wani babban aiki mai nasaba da makamashin ƙarƙashin ƙasa, bayan kuma a lokaci guda tana jagorantar yaƙi da ɗumamar yanayi. Matar shugaban Amurka Michelle Obama za ta tafi Afirka yau Lahadi don jaddada muhimmancin ilmantar da 'ya'ya mata. Michelle Obama za ta jaddada ɗaya daga cikin abubuwan da ta ɓullo da su mai taken bari 'ya'ya mata su ilmantu. Da Sasha da Maliya, 'ya'yan Obama da Michelle, da kuma kakar yaran Miriam Robinson za su shiga wannan tawagar, wadda za ta yada zango a Liberia da Morocco da kuma Spain. Mun yi matuƙar imanin cewa ilmantar da matasa da kuma tayar da komadarsu za su taimaka sosai ma wannan yankin da ya ga matsaloli da dama, musamman ganin irin ɗimbin matasan da ke irin waɗannan ƙasashen. A cewar mataimakin mai ba da shawara kan tsaro a fadar White House Ben Rhodes ranar Juma'a, za a yada zango na farko ne a Liberia, inda matar Obama ɗin za ta gana da mace ta farko da aka zaɓa shugabar ƙasa a Afirka, wato shugabar Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Mazauna ƙauyukan West Virginia da mahaukaciyar guguwa ta ɗaiɗaita sun fara gyare-gyaren muhallinsu bayan da ambaliyar ruwan nan mai tarihi ta kashe mutane aƙalla 23, ta kuma haddasa gocewar ƙasa da gocewar laka waɗanda suka yi kace-kace da al'ummomin yankin. Shugaba Obama ya bayyana jiya Asabar cewa mummunan bala'i akwai mummunan bala'i a yankunan da abin ya fi muni, ƙananan hukumomin Greenbrier da Kenawa da Nicholas da ke kudu maso gabashin jihar. Hukumomi na shirin ganin ƙarin gawarwaki yayin da aka baza masu ayyukan ceto a yankin. Ba a samu bayanai da yawa ba a jiya Asabar game da waɗanda ko suka ɓace ko kuma suka mutu. Mai magana da yawun hukumar zaben ƙasar Ghana ya ce hukumar zaben na ɗaukar matakan ganin takin tsatsap don gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da kuma na ƙananan hukumomi. Eric Zapasu ya ce hukumar zaben ta gamsu kuma ranta ya kwanta da irin yadda take shirye-shiryen gudanar da zaben. Ya ce an fara shirin ne da rijistar sabbin masu kaɗa ƙuri'a waɗanda suka kai shekaru 18 a bana, da kuma waɗanda suka kasa yin rijistar a bara don su shiga zaben wannan karan. Aikin rijistar, wanda aka kammala ran 8 ga watan Mayu, na ɗaya daga cikin tsare-tsaren hukumar zaben na ganin ta tanaji cikakken sunayen masu kaɗa ƙuri'a kafin lokacin zaben.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi.
Jama'a barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar.
A cikin shirin za ku ji abin da jami'u ke cewa game da bukatun zaɓe da za a yi a cikin watan Agusta a ƙasar Zambia. Yanzu haka dai, hukumar zaɓen ƙasar ta bayar da kwangilan buga katin zaɓe a wata kamfani da ke ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa, wato Dubai. abinda wasu jami'an siyasan kasar ke cewa suna tuhumar akwai toje na kai buga wannan kati a Dubai maimakon kasar Afrika ta Kudu inda komai yafi sauki kuma nan ne aka taba buga musu abokin aikin na sashin turanci Peter Clotty ya tattauna da babban jami'in hukumar zabe Mr Isaac akan wannan batu inda Peter ya hawa tambayar sa cewa shin waye na kwana ne game da batun jami'an adawa da ke cewa inda kuka buga katin zabe a kasar haddaddiyar daular Larabawa yayi tsada shin me ake ciki ne
the political parties were informed that the decision of the commission was final we did not receive any evidence other than speculation and media reports about doubts regarding the printing firm that we had settled for and so the commission is finally proceeding with the same printer in Dubai
Nje an fada wa jami'an adawa cewa shawarar da hukumar zabe ta dauka game da wannan batu shine zabi na karshe kuma ba wani abu da za ta saki akai kawo yanzu ba wani wanda ya aiko mana rubuci cewa yana da jayayya da wannan batu kuma mu a shafin talla muke jin wannan labarin da kake fada yanzu daga hukumar zabe za ta cigaba da wannan tsari nata na amfani da wannan kamfanin na kasar Dubai kuma bisa al'ada kamar yadda aka saba zamu nemi jami'in da su gabatar da yan takarar shugaban kasa su ba mu wakile guda guda waɗanda za su sa ido a madadin su wajen buga wannan katin zabin a lokacin da ake buga shi daga farko har ƙarshen wannan aikin wato har zuwa lokacin da za a kawo shi nan Zambia kuma da zarar wannan katin zabin sun sauka a tashar jirgin saman kasar Zambia wakilan jami'in na cikin waɗanda za su tarbe shi kuma tabbata su ne kafin a raba su zuwa mataki na gaba
sai dai kuma da fita ya tambaye shi yana ganin wannan batu nasu ba zai tasiri ba kenan game da wuri da kuma kudin buga wannan katin
Well, we believe that they are unjustified because we've explained ourselves. You know, public procurement is a very sensitive process, and we've followed the process to the letter. And ZPPA, the Zambia Public Procurement Authority, did not fault us in the award to the printing company in Dubai. The issue that was there was the appeal by the South African printer, which fell through. And in any case, the same South African printer who appealed, in their quotation, they did not even quote in full for all the requirements that we had asked for. And their specifications, the submission of their specifications, fell short of what we had asked for.
A gaskiya a gani na ba su da wata hujja, domin ko hukumar sayan kayayyakin gwamnati ta san da wannan buga takardun. Kuma hukumar zabe ta bi duk mataki ko kuma sharuɗan da wannan hukuma ta sayan kayayyakin gwamnati ta shimfiɗa. Don haka ni ban tsammana suna da wata hujja ba. Batun da kenan shine shi kamfanin Afirka ta Kudu da aka so baiwa wannan aikin kuma shi ma wannan aikin shine. A cikin bayanan abin da ya bayar ba duka abin da ake bukata ya zayyana ba a cikin takardun da ya bayar. Kashe kuɗi sau biyu kenan ko kuma dai me kenan abubuwan da kamfanin na Afirka ta Kudu ya bayyana a cikin takardun da ya aiko da su bai kai ga matsayin abubuwan da muke bukata ba. Kuma idan ka dubi kudin da kamfanin kasar Dubai ya bamu shine dala miliyan 3 da wani abu amma na kasar Afirka ta Kudu ya bamu sama da miliyan 4 ne kuma ba duka abin da muke bukata ne zai samar mana ba sai dai suna da horon mantuwa ne domin su da kansu ne suka soki lamarin kamfanin Afirka ta Kudu musamman akan tayi mamakin jin wannan korafi nasu mu da iya sanin mu mun zabi kamfanin da muke da karfin wiwar cewa shine zai yi aikin da muke bukata
daga kasar Zambia yanzu kuma bari mu koma a Najeriya inda satin da ya gabata ne aka gudanar da zaben fidda gwani na jami'ar APC a jihar Edo na wanda zai rike mata tuta na takarar gwamna wanda za a yi nan ba da jimawa ba duk da yake an ce an gudanar da wannan zabe cikin lumana wanda yan takara 12 ne suka tsaya takara amma kuma wasu biyu sun ce za su kai kara gaban jami'a idan kuma ta kite wani abu to za su kai wannan batu gaba akan haka ne na zattauna da Alhaji Isa ɗaya daga cikin wakilai wato delegate da suka jefa kuri'a a wannan zaben kuma na fa'a tambayan sa ne ko me zai ce game da waɗanda suka yi korafi akan wannan zabe
wato in ka duba dama duk lokacin da aka ce aka yi zabe na siyasa sai an samu waɗansu waɗanda za su kawo wani yunkuri na ainihin batanci kama a yi wannan primary election sai da aka tattara su gaba ɗaya cikin su ba wanda ba mu sani ba dukkan su kowa ya nuna gai rungume kaddara saboda haka daga baya ne za a iya samu waɗansu su zuga su akan su je su yi wani abin da bai takara ya karya ba kuma ko da za a sake su zabe so dubu inda a Edo State ne inda aka ba su kenan na tabbata ina da garanti shi zai ci saboda mu ne yan siyasa Edo State mu muka san abin da siyasa ke tafiya duk lokacin da yan takara suka zo wajen mu ne za mu zauna mu yi bayanai akan su mu kawo hujjoji mu kawo dalilai ne matsayin su a Edo State ne suka taimaka ya al'amuran suke tafiya duk mun san da wannan
me yasa kake ganin Obasanjo zai yi tasiri a kowane lokaci aka sake yin wannan zabe me yake da shi kake jin wanda sauran yan takarar ba sa da shi
dalili na farko shine na farko Obasanjo ya samu karbuwa a wajen mai gidansa misali excellency Adam Oshomole na biyu kuma mai mutanen Edo State suna martaba aikin da Oshomole ya yi wa ainihin Edo State domin ɗan Edo State ba su taɓa sanin akwai wani abu da ake nufi da ainihin tasiri tana da gwamnati na da tasiri sai zan Oshomole tun daga bakin Obela idan ka zo Bandar har abin da kai ka cikin garin Benin ka dinga ganin changes wanda aka samu bangaren makarantu bangaren hanyoyi da sauransu gaskiya in ka shiga cikin garin Benin kai kanka wanda shekara 10 da zo Benin ba in ya zo Benin sai ya tabbatar da lallai Oshomole ya kai mutum mai aiki ne hazaka saboda Oshomole mutum ne wanda yake shi kowa nashi ne to kaji dalilin da ya samu karaji a kansa mun san cewa shi Oshomole basiki zai turbar da Oshomole ya nuna masa tawa mutane adalci kaji dalilin sa mu yan mu delegate muka alraja a kansa
sau tari akan danganta delegate da zama wa yan anshin shatan gwamna ba a jihar Edo ba a kusan ko ina ne ma saboda ai Obudu yayi takara Obudu kuma mataimakin gona ne kuma aikin da Oshomole tare suka yi da shi me yasa kake jin bai tasiri na zabe shi ba aka zabe Obasanjo da yake daga waje
wato in ka dubo da abu daya akwai lokacin da Oshomole ya zo inda muke akan magana da ainihin abin da shafi siyasa aka tara duk ainihin world chairman da kuma local galizai chairman muka tara muka zo muka hadu to a lokacin nan hakika Oshomole ya yi bayanai wanda yake duk wasu abu da ake tunanin a yin samu akasi a bangaren ainihin ko su kurakurai ya fito mana da sirrin abubuwa ya wanke mana zukatanmu sannan ne muka gano cewa lalle Oshomole mutum ne wanda yake hakika mutum ne mai hazaka sannan ne muka san cewa ga abin da ke tafiya kuma ka san shi zuwa ayin siyasa da da uba akan samu matsala tsakanin da da uba balantana abokin zama saboda haka Odubu in ka duba ai bai tasiri ba saboda mutum ne wanda aka san sirrinsa aka san shi wane ne aka san matsayinsa kaji dalilin da yasa haka saboda haka abin da ke tsakanin su da gwamna ba mu sani ba amma kuma abin mamaki duk lokacin da aka hadu da Odubu da ainihin kamun ma a fara zaben an hadu da Odubu da shi governor sun hada hannu sun yi rawa kowa ya taka kowa ya gani mun yi ihu mun yi dariya kuma abin mamaki kaji wannan ba wani abu ne da kike duk da cewa mutane na gargadin cewa akwai matsala tsakanin su saboda kashi Odubu mutum ne shi na ganin cewa shi kansa ya rungumi kadara akan al'amarin nan kuma ya nuna cewa duk abin da Allah ya ni kaina ya min text message cewa ya gode ma ɗan idan su delegate abin da suka yi sun zaɓi wanda cancanta ne a gare su saboda ka ba wani matsala yana godiya ubangiji Allah ya ba ita zama lafiya ya ba Najeriya zama lafiya to saboda wannan test ɗin muna shi ne wanda ƙara kuntar mana zuciya Odubu insha Allah bai da matsala kamar nan ayin kuma ya ba da go ahead zai bi goyi bayan duk wani abu inda zai ci gaba Edo State
to kana ganin cewa Obasanjo zai iya karawa da jami'ar adawa ganin cewa wurin su 12 suka yi kuma kamar yadda muka karanta a jaridu da kuma sauran kofin yar labarai cewa akwai wasu daga ciki wanda ba su ji daɗin wannan zaben ba kana jin za su dawo su mara masa baya har a yi nasara ga zaben da za a yi in an zo karawa da jami'ar adawa
na farko kafin duk lokacin da aka ce an yi fada baya an yi fada ko wani mutum an ja shi gefe an kashi an zaunar da shi bayan ya huta zai iya gano ero din kurakuran da ya aikata wani mutum za ka cewa ya zo yana neman da adda ko da wuka ko da rabu zai fada amma da an koma da shi gefe ya huta kwakwalwarsa ta dawo normal tana aiki zai gano cewa ga inda ya kurakure har sai ga mutum ya dawo yana neman apologize yana neman cewa ai hakuri wannan kuskure ne aikin shi da ne sauransu saboda yana ganin APC insha Allah ba za ta samu matsala ba domin na tabbata su ɗannan ainihin candidate gaba ɗaya mutane masu hankali ba ƙaramin yaro daga cikinsu ba wanda bai san abin da yake ba ba wanda bai da matsayi ba wanda bai da tasiri a Edo State bai tsammani akwai ɗan takara daga cikinsu wanda zai kawo mu Edo State ci baya ba tunda dukkansu sun ba mu sun gaya mana mu delegate manifestu a kan Edo State saboda haka ina ganin in da za su kai su 1000 ai mutum ɗaya zai ci kuma mulki Allah ke ba da shi kan ba wanda ya so
to ma saware yanon kuma shirin zai diga aya a madadin abokin aiki na sashen turanci Peter Kloti da Ibrahim Jarmai sai bakon namu Alhaji Isa daga jihar Edo a tarayyar Najeriya da kuma Chuba Hiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Kama daga garin Gondike har zuwa madagari da ke makwataka da jihar Borno ta yankin Sambisa, mutum ka iya ganin nasarar dakarun Najeriya ke samu a yanzu wajen fatakar mayakan Boko Haram, inda wasu ƙauyuka ma tuni an soma aikin gona, kamar yadda na gani yayin ziyarar aikin da nake a wasu yankunan da aka kwato.
Sunana Isa Audu Baza, harkan noma kaga yanzu an soma, inda zaka shiga ciki-ciki ma zaka ga wani wuri kamar sun fi nan. Amma babban matsalar mu zaman lafiya, alhamdulillahi an riga an samu. Ba abun da zamu ce sai dai mu yi godiya. Babban matsala da muke samu yanzu ko muke sha fiskanta shine harkan taki. Muna da matsala. Akwai wannan tsoron.
Tsoron me?
Tsoron abubuwan da ake cewa an zo an sa su bom kafin wayannan yan Boko Haram su watse ko kuma su bar wurin nan. Muna dai tsoron, amma dai muna roƙon Allah da kuma gwamnati su duba su taimaka idan akwai yadda za a zo a bincika cikin gonakin mu. Da cewa dai mun dan nome wani wurin ka gani yara can suna noma abubuwan da muna dan akwai tsoron, dole ne tsoron nan yana nan.
To sai dai kuma yayin da waɗannan al'umma ma ke komawa yankunan nasu domin fara aikin gona, da ko wani hanzari da ba gudu ba wanda bisa ga duka alamu shike iya shafan aikin noma a waɗannan yankuna. Wato batun fargaban da ake yi na cewa mayakan Boko Haram sun ma da sanakiyoyi a wasu gonaki baya ga harin sarika nogin da ake samu a wasu ƙauyuka.
Sunana Zakaria Ali daga Gubula. Dalilan sa ban kowan ba shine wurin mu din har yanzu ba tura bangoji ba, kuma ba sojoji a wurin mu, kuma mutane ba sa kwana gida, shi yasa ban koma gida ba. Ni na je na gani ba kwana gida, kuma ba tura mana sojoji ba. Muna so mu je mu yi noma, amma aka ce gonakin mu duka an daddasa bom a wurin, bar mu je ba. Kuma sannan noma baki hanya an hana mu yi kwata-kwata.
Sunana Musa Usman Sale daga Gubula Malakalakar Gume. Lele a gaskiya ba mu yi mu koma ba, don abin da yasa har yanzu abubuwa ba su daidaita ba. Don kana nan takaninka da soja bai wuce ko taku 30 ba, man sai a zo a kashe mutum. Sannan kuma matan mu za su share gonan, kuma ba wanda zai dawo. Abincin da zaka ci ma babu. To ta yana zai kuma ga duk abuna gidaje kun
sun
rufe.
Su ma dai waɗannan mata sun ce suna son komawa gidajensu domin fara aikin gonan. To amma ko suna cikin fargaba da zulumi. Ni
sunana Asabe Dan Lani daga Kozala Call Government, kauye na kuma Takaskala. Domin mutanen nan har yanzu suna wuri, kuma sun dadda sabo me bome ko ta ina tafiya abinda ya kama Takaskala har uba har zuwa Ambaki da wayannan wurare duka ba kowa. To shi yasa ba za mu iya mu koma ba.
Sunana Tafeci Aisha ne. Har yanzu dai yana da matsala gaskiya, kuma muna son mu koma amma yana da matsala sosai. Kaman Boko Haram ne sun yawa a Gubula din, kuma suna kakkashe mutane, kuma muna son taimakon sojoji haka.
Ba ma dai ga matsalar da sanakiyoyin, wata matsala kuma ita ce ma tabbatun gurbata region burtsatsen da yan Boko Haram suka yi a wasu yankuna, musamman ma a yankin Madagali, wanda hakan ke jawo karancin ruwan sha, kamar yadda dan majalisar dokokin jihar Adamawa mai wakiltar yankin Honorable Emmanuel Sandu ya tabbatar.
Domin a Madagali local government muna da bohol 160 wanda Boko Haram sun riga sun lalatar, saboda haka ba za a iya gane yawan barna da aka yi ba, saboda haka mu yanzu muna tuna rijiya kusan 40 a Madagali local government wanda yake a sanin a hankali, sai mun samu tabbaci daga wannan issue na tsaro. Mai su tuna rijiya ma suna jin tsoro, amma Allah cikin ikonsa sojoji sun ba da go ahead cewa a ci gaba da tunawa na kuma suna kan yi yanzu.
To wai kome hukumomin tsaro ke ne game da wannan matsala na dasa nakiyoyi a gonaki da kuma batun sarika nokin da ake kaiwa? SP Uthman Abubakar da ke zama jami'in hula da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ya ce yanzu kan sun dan matakai.
To wannan abu ne wanda dole mutane su yi taka tsantsan, saboda kamar yadda ka faɗi akwai wasu wajajen da muna samun rahoto na batun an daddasa irin wa'annan ababen. To amma abu mafi muhimmanci shine da yake mun yi la'akari da wannan, akwai jaban tsaron mu, wato ma'ana wanda suke bangaren harkan lura da wasu bombs din nan, su an kawo su musamman ma daga wasu command da yake muna da karancin su a nan Adamawa, wanda ba za su iya covering ko ta ina ba, saboda haka an kawo wasu ma daga wasu command wanda za su zo su haɗu da wayannan namu na cikin gida domin su yi aiki tare da su. Su shiga irin wa'annan wajajen ba ma gonakai kurin ba ma, hatta irin kamar su makarantu, wasu wajajen su Ibadu, irin su asibitoci da sauransu, inda muke tunanin ana iya samun wannan ababuwan nan a wajen na fashewa ɗin, domin su dinga kula da wannan wajen. An kawo na'urori, an kawo ƙwararru wanda za su yi wannan aiki ɗin. to abin da ya kamata da shi ne mutane wadda suke da gonakai a irin wajajen da soyayyen ta'adda suka yi ta'adin nan, yana da kyau idan har zaka shiga gonanka ko kuma kana tunanin baka hankalinka bai kwanta ba, muna karka yi kasa gurwa kai kokari ka sanar da mutane suna nan a kota ina a wayannan wajajen da mukai magana din da inda dama Boko Haram suka zauna nan, duk mun tura jami'an tsaro musamman ma mutane da su lura da harkan bomb din duk suna nan a wannan wajajen. So yana da kyau duk inda za ta tafi ko kuma gona mutum zai shiga bai hankalin shi bai kwanta ba, yana da kyau su ja hankalin mutane mu domin su je su bincika wannan wajen sai a ba su go ahead su ci gaba da aikin su.
Yanzu haka dai shugabannin al'umma na waɗannan yankunan da aka kwato na magana akwai buƙatar ƙara ƙaimi wajen kwance nakin da aka daɗa sa domin ba da ƙwarin gwiwa ga waɗanda ba su koma ba su ma su samu damar komawa, kamar yadda ɗan majalisar Emmanuel Tsandu ke yin kira
da zamu yi yanzu su yi hakuri su koma gida, ba inda zamu je da zamu samu walwala kamar gida, kuma mu roki gaba da roƙon Allah zai sa ƙarshen wannan abu ya zo. Amma zama a nan yanzu to sai wajen wanda yana da hali, kana bidan haya ba ka da gonan noma kai manomi ne kuma ba ka da abin da zaka yi a jimeta, so yana da kyau kowa ya koma gida yanzu, Allah cikin ikonsa gwamnati tana kokari kuma za a zo ga karshen wannan abu.
Yanzu haka dai hukumomin ba da agaji kuma samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya na fagargadin cewa muddin ko ba da matakai ba a iya samun matsalar karancin abinci wanda ko haka ma ka iya jawo cutar tamawa a yankunan da ya kwato, ganin cewa ba za a samu damar gudanar da noma a wasu yankunan ba, wanda yanzu kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da matakan da gwamnatocin jihohin za su dauka. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaice, yayin da nahiyar Turai ke ci gaba da kaduwa da kada ƙuri'ar ficewa daga kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya ta yi, ministocin harkokin wajen kasashe shida da suka kafa kungiyar tarayyar Turai din tun asali, wato da Jamus da Faransa da Italiya da Belgium da Luxembourg da Netherlands, sun gana a birnin Berlin jiya Asabar don su fito da martani a hukumance. 'Yan sanda a Somalia sun ce an kawo ƙarshen afkawar da 'yan ta'adda suka yi a wani otal a Mogadishu, to amma sai da aka kashe mutane aƙalla 15. Ina iya tabbatar muku cewa mamayar otal ɗin ta zo ƙarshe, kuma jami'an tsaronmu sun hallaka maharan. Ana shirin tsaftace otal ɗin kuma nan ba da daɗewa ba. Za mu yi bayanin irin ɓarnar da wannan mummunar mamayar ta janyo, a cewar ministan tsaron Somalia Abdulrazak Umar Muhammad ga 'yan jarida. Babban kamfanin nan na makamashi mai suna Trans Canada ya maka Amurka a kotu saboda soke kwangilar bututun mai na kistin da ta yi. Kamfanin na Trans Canada ya ce a biya shi dala biliyan 15 a madadin asarar da ya yi. Tun a watan Janairun da ya gabata, kamfanin ya ce zai kai karar Amurka, to amma sai ya ce zai ɗan dakata ya ga ko za a cima maslaha. Yanzu kamfanin ya ce an kasa cimar jituwa tsakaninsa da Amurka. Matar shugaban Amurka Michelle Obama za ta tafi Afirka a yau ɗinnan Lahadi don jaddada muhimmancin ilmantar da 'ya'ya mata. Michelle Obama za ta jaddada ɗaya daga cikin abubuwan da ta ɓullo da su mai taken a bar 'ya'ya mata su ilmantu.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na Muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.